Kaka, mai wuya.
Kasa yau ba dama mutum ya fito yayin zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiya a nan yana nawa. In mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa, illa kawai su ga cewar jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawa na ba su muƙami a cikin gwamnati. Kaga za ka zaɓi ɗaya daga cikinsu, aka ba shi ko minista ko darakta ko wani abu, sai ka ga yana bin bayan, yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan.
Babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Olivia dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Idan dai ba mutuwa ba ko kuma wani babban al'amari ya zo ya faru, Allah ne kaɗai zai hana shugaban Kamaru Paul Biya ya sake fitowa ya tsaya takara na neman wa'adi na takwas a zaben shekarar 2025, wato baɗi da zayan Allah ya kai mu. Duk da cewa ya share shekaru 42 yana mulkin Kamaru, kuma shekarunsu a duniya sun zarce cas ɗin. Mutanen Kamaru ba sa da wata tababa na cewa ba wani mutum da za a bar shi ya tsaya takarar shugaban ƙasa muddin Paul Biya yana shakar iska. Komai kuwa dacewar wannan mutumin din. Kai, tun watan Mayun shekarar da ta gabata, wasu manyan ƙusoshi na jam'iyyar da ke mulki ta Kamaru din CPDM suke ta ingiza Paul Biya da cewa ya ƙara ɗaura ɗamarar shiryawa takara in Allah ya kai mu shekara mai zuwa kuma yana raye din. To, ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ake sa ran suna cusa masa wannan ra'ayi shi ya bar duniya a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Muna muku magana ɗaya daga cikin ƙososhin jam'iyyar CPDM mai mulki a Kamaru, wato Professor Joseph Owona, wanda tsohon minista ne kuma wanda Allah ya sa ya cika ran Asabar ɗin yana da shekaru 78 a duniya. Mutum ne da ya daɗe yana ɗasawa da shi Paul Biya ɗin, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da su aka kafa jam'iyyar mai mulki ta CPDM a shekarar 1985. Mutumin nan ya yi minista har ya gaji, ya yi ministan lafiya, ya yi na ilimi, ya yi na wasanni, kuma kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga cikin tsofaffin ƙusoshin jam'iyyar mai mulki wanda suka daɗe suna ɗaure Paul Biya gindi domin ya ci gaba da mulkin wannan ƙasa ɗin. A ƙarƙashin tsarin mulkin siyasa na ƙasar Kamaru, akan zaɓi shugaban ƙasa ya yi wa'adin mulki na shekara 7-7 ne. Tun da Allah ya sa Kamaru ta samu 'yancin kanta a ran 1 ga watan Janairun shekarar 1960, shugabanni guda biyu kashar ta yi. Na farko shi ne Ahmadu Ahijo, wanda ya mulki shekaru 22, sai kuma Paul Biya, wanda kamar da muka ce ya share shekaru 42 yana mulki. To, a wannan kashi na biyu da za mu kawo muku na muharar da muka soma a makon jiya, a tsakanin Shehu Usman, wani mai fashin bakin harkokin siyasa daga birnin Yaounde, da Muntahir Hamisu, ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar adawa ta SDF daga Baminda, da Muhammadu Jafaru, wanda wakili ne na jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin, wanda ya fito daga Bartuwa, da kuma Sisi Bamanga daga birnin Duwala, kuma wanda shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne ta SSNC. Za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa su wacce suke a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na can Yaounde, Muhammad Bashir Ladan. Kuma yau za mu share fage ne da wannan tambaya: me yasa ƙasashen da ba sa ran aƙidar demokuraɗiyya irin su China sun fi samun ci gaba na masana'antu da tattalin arziki fiye da ƙasashen da ke bin aƙidar demokuraɗiyya nan?
In ka duba yanzu, mafi akasarin ƙasashen da ba su demokuraɗiyya su suke ci gaba. Yanzu misali, in ka duba ƙasar China, ai ba demokuraɗiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan. Rasha ka san irin demokradiyyar su, amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita Faransa da take ikirarin demokradiyyar da ita Amurka, ai ana ganin irin cikas da suke samu. In abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyyar ne, in ya saba musu kuma duniyar da za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke. Gaskiya demokradiyyar kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To, bari mu koma sashen Muntahir Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntahir Hamisu, to, ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990, lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da ƙarfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda ai gyara to amma kasa yau ba dama mutum ya fito ya zanga-zanga saboda neman haƙƙin sa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiya anan yana nawa ta wajen zabe mun duba hukumar zabe shugaban kasa shike zabe wanda suke zama a hukumar zabe kuma idan sun hausu ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewon jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zabe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zabe akwai dan sanji kam a wajen maganar zabe amma magudin na da yawa har iyo muka duba gabanin a haɗe kasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDLA da su Fonca da sauransu kowane da jam'iyyar shi a lokacin demokradiya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma sai aka take demokradiya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyyar kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi
so my Alhaji Muhammadu Jafaru duk yanda aka yi dai ne yuwa amsar ka zata bambanta da ta sauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa anan menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polygia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin kasar Kamaru. Domin ku shakka babu a cikin Afirka dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa. Matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen kungiyoyi na siyasa yau Kamaru na da kungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan kasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane Kamaru ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da zamu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya rika tafiyar da mu akan haka
so malam Bamanga baka ga cewa idan kace babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba
a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki to za a iya ce amma ni zan ce maka o don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gaina a cikin matashi a birnin Duwala matashi a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayina kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sa'in ne har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiyya kasar mu kasar ta Kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yanda na ga maka dan uwana mun koma baya mun akwai ƴan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai ƴan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau ka duba duk ƴan siyasa da duk ƴan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fitar kasar Kamerun su tafi Canada su tafi Etazuni su tafi Russia su tafi Faransa su tafi Spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba habbe wato in suka ba da ra'ayi ne ba za zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba za zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a masu kamu.
So malam Hamisu Muntari wasu 'yan siyasa suka ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru kuma yan adawa da naku alhaki to wada ya zaka amsa musu wannan
jam'iyyar adawa suna da yawa kasar Kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za su dinga samun nasara akan yan adawa ba wai aikata aikacin adawa suka kawo gurbancewan demokradiya a kasar Kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wasu yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma na ba su mukami a cikin gwamnati kaga aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko director ko wani abu sai ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin ɗan adawa gabaki ɗaya a ƙasar Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsarin ilimin na demokradiyya muke kaga sun dai safa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta RDPC take tafiyar da mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutum yau ba zaka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan kasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya ne kyau ba wai don ina cikin kungiya na CRDPC bane zan mara mata baya 100%.
To madallam to bari mu jabirki a nan sai Allah ya kai mu wata talata kuma in Allah mai ruhu din za mu fara ne daga kan kalaman da shi Jafaru da ke wakiltar jam'iyya mai mulki a Kamaru yi na cewa ai sauran jami'an adawa suna kushewa jam'iyyar su ta Paul Biya ne saboda sun gagara sai abin da Paul Biya yake yi domin kawo Kamaru ci gaba shin wannan gaskiya ne to muna godiya ga su baki namu da kuma shi wakilin na Muhammad Bashir Ladan da ya shirya mana wani muhawara daga cikin birnin Yaounde ku huta lafiya ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington